شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سابوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجير زاكي أمن قرن منكنو أولا يمتشينا لربا عبرات الحميس يو شادي قوتا بالقعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو إير ألي قدود 30 ترى kuma wannan shi yazo daidai da 25 shi yazo daidai da 25 ga watan 7 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وأنا شيل درس منا تسئل دا أشكون وأنا للتابي. عندكما ما لا يكي كاو منا حديثا دستي بيان أذكار الاستفتاح وتذكر ريد أكي بودي سلا دسو. عندما كاو منا حديث أبو هريرة عند شيل حديث فرقه. Wanda kuma shi ne mafi ingancin hadisi da ya zo a cikin abin da ya danganci addu'ar ko zikirin buɗe sallah. Sannan ya kawo mana hadisin Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu. Sannan kuma ya kawo hadisin Aisha da Abu Sa'id al-Khudri. Sannan kuma ya kawo mana hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikinsa muke. Inda yake cewa النبي صلى الله عليه وسلم يكسن جي إذن يتعيى يتاشي صلى قال يكن جي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نا فسكا ترد فسكا تا قوان دي كرها للتسمي لكسا حنيفا إنا ميكرك جي ودكا متبرنا ودكا متكريا وما أنا من المشركين وبانا دبت كما تشركا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. للي صلى تاد عبادته. للايوا تاد متوا تاد كان الله ني أوبنجيجن هلتو. لا شريك له باشد أبوك تاريا. وبذلك أمرت إذا حكى أك أمرتيني وأنا من المسلمين كمني إنا ذلك مسلمي. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت يا الله كيني kakken sarkin da babu abun bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kaine ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa atraftu bi dhanbi nayi ikrari da laifina faghfirli dhunubi jami'an don haka ka gafarta min zunubaina baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu mai gafarta zunubai sai kai lajinnan ci gabar da muka tsaya zamu tashi wahdini li ahsani al akhlaq
na'am
wahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wa kuma shiryar da ni ga mafi kyan halayya dabi'u babu mai shiryarwa zuwa ga mafi kyan halayya sai kai wannan ma addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi ne ina roƙon ubangiji subhanahu wataala ya ainihin sa masa shiriya ta kyawawan dabi'u kyawawan halayya kyawawan dabi'a shine yiwa mutane mu'amala da irin abin da zaka ji dadi in sun maka mu'amala da shi wannan shine abin da ake cewa kyawawan dabi'a an tu'amila an-nas bima tuhibbu an yu'amiluka bi abinda in sun maka zaka ji dadi to kai ma kai musu wanda ita ce abin kule kyawawan dabi'a kyawawan dabi'a ta kunshi dukkan halaye na kwarai ta kunshi gaskiya rukun amana cika alkawari girmama na gaba duk wanda ana kiran su kyawawan dabi'u duk wani abu mai kyau wanda zai sa mu'amalar ka da mutane ta zama da dadi to shi ake cewa halayya masu hali masu kyau wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya masa wannan tarbiyyar ya tashi shi tun yana karami har ya kai lokacin da Allah ya bashi manzanci ya tashi da kyawawan dabi'u wanda kowa ya gani ya yaba har ubangiji shi da kansa ya yaba masa kan wannan yace wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana bisa halayya masu kyau kana bisa dabi'u masu girma wannan yabo ne daga ubangiji subhanahu wataala da babu wanda ya samu irin sa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama da halaye masu kyau kuma masu girman gaske kuma wannan ba abin mamaki bane idan muka fahimci kuma muka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dama can Allah ya aiko shi ne domin ya tattara waɗannan halaye na ƙwarai ya cika su yana cewa bu istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne dan in cika shi kyawawan dabi'u saboda annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana tun gabanin a bashi annabci an san shi da gaskiya da rukun amana da cika alkawari da girmama na gaba duk wani abin da za a gani a yaba akwai shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da har su kansu Qurayshawa suke kiran shi as-sadiqul amin saboda haka wannan halayya Allah subhanahu wataala ya tarbiyance shi a kanta amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a na cewa Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi ga halayya masu kyau yana cewa kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad annabi yana cewa allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi ya ubangiji ka kyautata dabi'una kamar yadda ka kyautata halitta domin kyan halitta ba zai kammala ba sai an samu kyawawan halaye a duk kyan halittar mutum in ya zama ba shi da kyawawan halaye to wannan bai samu kyawu ba sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi ya ubangiji kamar yadda ka kyautata halittata ya ubangiji ka kyautata dabi'una wannan ba yana nufin cewa mutum ba zai iya zama wato ba zai iya kwaikwayar abubuwa masu kyau ba sai dai ya zauna kawai ce Allah ya sa masa na'am komai ubangiji subhanahu wataala shi yake yi amma dan adam ana buƙatar sa da shi ma ya tabuka ta bangaren sa yi kokari ka danna zuciyarka tabukawar shine ka danna zuciyarka ka hana wa zuciyarka abinda take so wanda bai dace ba kai gaskiya inda zuciyarka take so kai ƙarya rike amana inda zuciyarka take nuna maka kace amana dukkan wani abin da zuciyarka za ta nuna maka ba shi kai alhalin ba shi da kyau to yi kokawa da ita ka kayar da ita kai wannan abin inda kuma take kokarin ta hana ka wato ta saka aikata mummunan abu to yi kokarin ka saba mata ka kiyaye ka ta wannan abu yayin da dan adam yayi nashi ya tabuka to ubangiji subhanahu wataala kuma sai ya tallafa masa sai zan ya samu wannan dabi'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum ana koyon ilimi ta hanyar ana samun ilimi ta hanyar koyo kamar yadda ana samun hakuri da juriya ta hanyar nuna juriya zaka zama mai hakuri idan ka koyi wato sa kanka jurewa da daurewa kamar yadda ilimi zaka same shi ta hanyar koyo ba za ka zauna haka nan ka nade kafa kace ilimi zai zo ya same ka har inda kake dole sai ka tashi ka je ka neme shi inda yake ka ainihin riki asbab ka wahala sannan ka same shi haka nan dukkan wasu dabi'u masu kyau za ka tirsasa zuciyarka ka matsa mata dan ta dabi'antu da wannan dabi'u ta dabi'antu da waɗannan halayya sai ka ga sun zama maka kuma jiki ba tare da kana yin su ba tare da kana jin cewa kana wahalar da kanka ba to wannan taufiki na ubangiji subhanahu wataala shike haduwa tare da kokarin mutum sai ka ga mutum ya samu wannan saboda haka shi dan adam ba zai ce ya dogara ga kansa da ƙwarewarsa da iyawarsa ba dole ne ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala da agajinsa da tallafinsa a cikin komai komai muna buƙatar Allah ya kawo mana taimako da agaji kafin mu iya cimma wannan abu shi yasa ita kanta ibadar muke neman taimakon sa wajen yin ta muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka fa'budhu wa tawakkal alai lace ka bauta masa ka dogara da shi alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi al-masir alaihi tawakkalna gare shi muka dogara wa ilaihi anabna kuma gare shi muka mai da al'amarin mu Allah subhanahu wataala a gurare daban-daban yakan hada wato ibada mi kauyen bawa ubangijin sa yakan hada shi da dogaro ga Allah mana dan adam ba zai iya samun wannan ba sai idan ya dogara ga Allah subhanahu wataala ya nemi taimakon sa ya nemi taimakon tallafin sa wa'budhu wa tawakkal alai allati ka bauta masa ka kuma dogara da shi wato ka dogara da shi wajen ya tallafa maka har ka zama mai bautar sa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah subhanahu wataala bai kyautata dabi'un sa kuma yana cewa la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shiryarwa zuwa ga mafi kyan halaye sai kai wato ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne zai iya wannan dan haka duk cikin abin da za mu yi na tarbiyya na koyar da ƴaƴanmu yawa wanda biyu to akwai buƙatar mu riƙe musu addu'a mu ga neman Allah subhanahu wataala ya sa hannu mu nemi agajinsa kada mu nuna iyawanmu da ƙwarewanmu da sanin dabarunmu su kadai sun isa su sa ƴaƴanmu su samu irin wannan tarbiyya dole muna buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya taimaka mana anan domin abin a hannunsa yake shi yasa yace la yahdi li ahsaniha illa anta sanin yace wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta ka kawar min da mummunar ɗabi'a babu mai kawar da mummunar ɗabi'a sai kai haka samun kyawawan ɗabi'u yana buƙatar kuma wato kaucewa munanan ɗabi'u tana yiwuwa mutum ya sifantu ta wani ɓangare da kyawawan halaye kuma ta wani ɓangaren yanzu akwai wasu miyagun halayya tare da shi saura kamala shi ne yanzu ya sifantu da kyawawan ɗabi'u kuma yana gujewa munanan halayya wato yanzu ya haɗa at-taswiya wa tahliya ya tace ɗabi'unsa sun zama gare-gare sannan kuma ya ainihin bar miyagun ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa duka abubuwan ya haɗa duka ɓangarorin guda biyu a cikin addu'a ya roƙi kyawawan ɗabi'u kuma ya roƙi Allah ya kawar da shi daga munanan ɗabi'u ce labbaika amsawarka bayan amsawa labbaika amsawarka ai ijabatan laka ba'da ijaba amsa maka bayan amsawa amsa maka bayan amsawa yana nufin wato ƙarfafawa wajen ansa kiran ubangiji subhanahu wataala da ya gaggawa wajen bin umarninsa da kaucewa abin da ya hana bawa yana gaggawa wajen ya ga ya bi umarnin Allah kuma yake shi sari'u ko sabiqu ku yi gaggawa wajen ku ga cewa kun karɓi umarnin Allah kun yi aiki da shi shine anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu cewa mu riƙa ansawa ubangiji kuma akai akai shine labbaika amsawa bayan amsawa sannan wasa'adaika ay musa'adatan li amrika ba'da musa'ada to taimakawa ga al'amarinka bayan taimakawa wato muna tsaye wajen mu ga cewa dukkan wani al'amari naka mun taimaka a kansa wasu suka ce wasa'adaika ay ta'atan laka ba'da ta'a biyayya gare ka bayan biyayya wato za mu yi maka biyayya ba ƙaƙƙautawa duk sanda za ka yi mana umarni to za mu bi ba tare da ƙaƙƙautawa saboda wannan tasniya anan laysat murada abinda ake nufi shine ta'kid at-ta'kid ana nufin ƙarfafa wannan ansawar da ƙarfafa wannan biyayya din wasa'adaika ana iya faɗan labbaika ita kadai amma sa'adaika ba a faɗa ta sai tare da labbaika to bin in zaka faɗi sa'adaika to sai ka faɗi labbaika ke labbaika wa sa'adaika amma ita labbaika zaka iya faɗan ta ita kadai Allah ce wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka wal khairu al khairi kulluhu dukkanin sa fi yadayka yana hannunka wa sharru laysa ilayka kuma ba a jingina maka sharri alkhairi gaba daya duk na Allah ne subhanahu wataala yana hannunsa biya dukkan alkhair naka ala kulli shay'in qadir lake bi yadika alkhair a hannunka alkhairi yake saboda haka abinda yake nuna wa duk wani abu na alkhairi da kake nema to ka neme shi gurin Allah subhanahu wataala duk wani alkhairi da ka gani to wato bugarsa inda ya fito daga inda ya samu asali shine Allah subhanahu wataala babu wani abu alkhairi wanda ba daga Allah yake ba saboda haka shine ke tattare da alkhairi kuma komai nashi alkhairi wa sharru laysa ilayk ba a jingina maka sharri saboda haka aikin Allah subhanahu wataala dukkanin sa alkhairi shi yasa ta waccan ayar Allah ya ce bi yadika alkhair bai ce bi yadika alkhair wa sharru ce bi yadika alkhair a hannunka alkhairi yake ba a ce da hannunka alkhairi da sharri yake ba saboda mai saboda ba a jingina wa Allah subhanahu wataala sharri malamai suka ce wa sharru laysa ilayk wato malamai sun yi saba sun kawo fassarori daban-daban wajen bayanin wannan gabar wa sharru laysa ilayk sharri ba a jingina maka shi wasu suka ce abinda ake nufi la yataqarrabu ila Allah bisharr ba a kusantar Allah da hanyar aikata sharri tun ba zai zo yayi mummunan abu bai ce yana san lada yana neman kusanci ga Allah ta hanyar aikata wannan mummunan ba zai yiwu ba saboda duk abinda za ka yi ka samu kusanci da Allah sai in ya zaka alheri amma in dai ba alheri ba ne to ba zai taɓa kusantar da kai zuwa ga Allah shine wa sharru laysa ilayk wasu suka ce wa sharru laysa ilayk ay wa sharru la yufdi ila rahmatik sharri ba zai kai ka zuwa ba zai kai mutum zuwa ga samun rahmar Allah Allah ya ce wa ala Allahi qasdu sabil wato hanyar da take miƙaƙƙiya ita ce take kai mutum zuwa ga Allah ita ce hanyar alkhairi amma hanyar da ba mai kyau ba to ba yadda za a yi ta kai ka ga Allah subhanahu wataala saboda haka asharru laysa ilayk ana nufin babu hanya babu wata hanyar da zaka samu alkhairi zaka samu rahmar ubangiji sai ta hanyar alkhairi in ka bi hanyar da ba ta alkhairi ba ta sharri to ba zaka samu rahmar ubangiji wasu suka fassara wa sharru laysa ilayk da cewa ana nufin la yas'adu ilayk wa innama yas'adu ilayka al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih to mummunan aiki baya hawa zuwa gare ka sharri baya zuwa hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ayyuka na qayyib abin nan al-kalimu at-tayyib maganganu masu kyau maganganu masu kyau da kyawawan ayyuka sune suke zuwa ga Allah subhanahu wataala amma dukkan wani abin da mutum zai yi in ya zamba mai kyau bane to wannan ba zai kai ga ubangiji ba ballantana ya samu ladan sa ubangiji zai bar masa kayan sa to sun fassara wa sharru laysa ilayk cewa sharri ba a daukaka shi zuwa gare ka mutum in yayi shi yayi a banza ba zai je ga ubangiji subhanahu wataala ba don babu tsoron Allah a ciki babu da'ar ubangiji a ciki lan yanallaha luhumha la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah ne kawai yake kaiwa ga ubangiji subhanahu wataala haka wasu sun fassara ita wannan gabar da cewa abinda ake nufi kenan wasu malamai kuma suka fassara wa sharru laysa ilay ay la yudafu ilayhi sharru munfaridan ba za a jingina wa Allah sharri kawai ba za a ce zaka roki Allah subhanahu wataala ka ce ya khaliqal khawana ya khaliqal lusus ka ce ya mahalicin barayi ya mahalicin yan fashi dan wannan duk ba wani alheri bane a cikin me ya amfanin su ko ya khaliqal quruj ya mahalicin abin nan birai baiwa sai dai kace ya khaliqal bariyat misali ya mahalicin halittu anan da barayin da matsan da duk sun shiga amma dai baka ware su su kadai ka jingina wa Allah sai wa sharru laysa ilayhi ma a jingina wa Allah sharri shi kadai sai dai shiga cikin rububi wasu suka ce abinda ake nufi da wa sharru laysa ilayhi ana nufin anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa fi af'alihi sharrun mahd babu tsantsar sharri a cikin aikin Allah za iya samu a jingina sharri cikin aikin Allah an tariqul umum misali a ce wa khalaqa kulli shay ce Allah ya halicci komai saboda nan da aka ce komai alkhairi ya shiga sharri ya shiga duk halitta sace amma ba za a ce Allah ya halicci sharri kawai a shiru ba sai dai a fade a jingina shi ta hanyar umumi ko kuma bi idafati ila sababi a jingina shi zuwa sababinsa min sharri ma khalaqa wa alki min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta saboda sababin sharri shine wannan halittar ba wai shi Allah subhanahu wa ta'ala bane cikin aikin sa yake sharri tsantsa ko kuma a ambace shi bima la yuzkaru fa'iluhu sai wa anna la nadri asharrun urida liman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada la nadri mala'iku abinna aljannu suka ce mu musali ba asharrun urida liman fil ardi min sharri aka nufa ga waɗanda suke bayan ƙasa ba su ce sharri Allah ya nufe su da ce a sharri aka nufa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu ya nufe su da alheri kaga da suka zo wajen faɗar alheri sai suka fito da sunan Allah ƙarara amma da suka yi maganar sharri sai suka saya su jingina wa Allah kai tsaye saboda a cikin aikin ubangiji subhanahu wataala sai dai a samu asharrul idafi aw sharrul juz'i amma ba asharrul mahabba sharrul idafi shine ya zama sharri ne ga wani amma ba ga kowa ba wani da abin zai samu ta yi ya zama sharri shi a gurin sa amma wurin wani kuma zai zama ba sharri bane barawan da yayi sata aka kama shi aka tabbatar da satarsa ta hanyar ikirari ko ta hanyar shaidu haka za a yanke masa hannu a shari'ance wannan yanke hannu da za a yi masa shi a gurinsa ba abu ne mai kyau ba abu ne mai mummunan abu ne ya zama mai dungulmi to amma alkhairi ne a gurin Allah domin an tsarkake shi sannan kuma ya zama izina wasu za su gani in suna da niyyar ko suna tunanin su yi ganin ga abin da ya samu wani su sa su tsoron Allah gani ga wani ya isa wani tsoron Allah to shi kaga wani din nan da ya gani shi alheri ne a wajensa saboda shi wancan dai da aka gani a gurinsa shi ne yake sharrin wasu amma shi wannan ya zama alkhairi saboda sharrin ne idafi ba sharrin ne mahabba ba tsantsa sharri bane sai dai a ce ga wani shi yasa cikin baitukan mutanabbi yake cewa masaibu qaumin inda qaumin fawaidu masibar wasu fa'idar wasu ce lokacin da wasu suke wayo Allah wasu kuma lokacin suke jin daɗi yanzu ana wahalar mai wani daɗi yake sai babban burutu daɗi yake amma ba kai mai mota ko mai babur da sai ka bi layi ba za ka so haka ba saboda ka shi a gurinsa ba sharri ba ne tunda shi yana ganin hanyar samu ce kai kuma da shan wahala ki kwana a layi kaga ba alheri ba ne to wannan shi ne asharrul idafi ta halittar shaidan da shi ne dai iblis shi ne kakat a sharri ba duk wani sharri a bayan iblis yake to hatta halittar iblis ba sharri ne tsantsa ba tunda ta hanyar ta daga halittar iblis dan adam yake gane alkhairi dan adam yana gane alkhairi ta hanyar iblis lokacin da dan adam ya gane wannan iblis ne to nan ne ya gane alkhairi shi yasa duk abin da aka jingina wa shaydan to an gama maka bayanin sa min amalin shaitan wanda yake faɗa a game da giya da sauran abubuwan da ya ambata rijsun min amalin shaitan shi aikin shaitan ne ana faɗar shaitan aka ce aikin sa ne to shi kenan kai ɗan adam ka san cewa ba alheri a ciki saka ka gane cewa wannan abin ba mai kyau ba ne wannan fahimtar cewa abin nan ba mai kyau ba ne alkhairi ne kuma alkhairi ba ne alkhairi ne mai ta ina ka fahimce shi jingina wa shaitan da aka yi sannan shi kansa samun shaidanu wanda suke wasuwasi cikin zukata kai dan adam da Allah subhanahu wataala ya kallafa maka ka yaƙi zuciyarka ka ainihin fuskanci shaidan ka yi masa turjiya ai wani aiki ne ubangiji ya baka dan ka samu lada wannan ladan da kake samu a dalilin turjiya da gwagwarmaya da kake da shaidan ba alkhairi bane alkhairi ne da babu wannan aikin ba za ka samu ba kada inda za ka samu lada ba kada shi yasa wanda yayi gwagwarmaya ya danna zuciyarsa ya yaki sheidan ya bar wani zunubi shi ake rubutawa lada ba wanda bai mai tunanin zunubin ba idan Allah subhanahu wataala ya tsare maka zuciyarka baka tunanin wani abu giya Allah ta baka shi saboda kai a gurin ka giyan nan wani abu ne wanda ba mara cikin lissafin ka ko kadan wani yana ne shi kuma Allah ya jarrabe shi da santa wataƙila da ya taɓa sha ya duru ya tuba amma ya riga ya shaku da ita to cikinku wane ne in ya bar shan giya Allah zai rubuta masa lada kai ko shi shi saboda shi yana yin wata gugurmaya da zuciyarsa da shedanu wataƙila ko wasu abokai da waye da suke tsoron mai da shi ruwa kai ko dama can abin baya cikin zuciyarka saboda samun shedan yana maka wasu wasi akan wani abu kana ya ƙasa wato alkhairi ne a gurinka tunda a cikin wannan abin da kake ubangiji lada yake rubuta maka daukaka matsayinka yake ai anan ake gane girman wato matsayi a gurin Allah subhanahu wataala anan ake fahimta inda a ce gaba ɗaya Allah ya yi mu ba tare da wasu abubuwan da za su kawo mana cikas a wajen yi masa biyayya ba babu wani abu na san zuciya babu wani abu na san duniya babu wani abu shedan ba duk ayi bi iri ɗaya kamar mala'iku sai yaya za a yi a gane cewa wannan yafi wannan sai dai kawai in Allah dai kawai ya zaba a ce to na ƙara ma wannan matsayi amma ba wai aikin sa ya sa a fahimci cewa eh wannan yayi wani abu ba to amma ubangiji subhanahu wataala sai ya sa mu wani taklifi kuma ya jarrabe mu da ash-shahawat abubuwa da yawa waɗanda shubuhat da shahawat waɗanda a nan ne ake tantance waɗanda su taka matsayi babba saboda yadda za su yaƙi waɗannan abubuwa su bijire musu shi ya sa Allah subhanahu wataala tashi yaban annabi Yusuf alayhi salam ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha sai ce innahu min ibadina al-mukhlasin mun yaka dan mu kawar masa da mummunan aiki da alfasha domin yana daga cikin zababbun bayan saboda sai Allah subhanahu wataala ya bashi wannan himmar wanda ya yaki shedan ya yaki rudin sa da mataimakansa kuma ya yi nasara saboda sai ubangiji subhanahu wataala ya daukaka shi da wannan ana iya samun sharri juz'i wato ya shafi wani ɗan ɓangare amma ba ya shafi kowa da kowa ba wannan ma ana iya samunsa amma ubangiji subhanahu wataala baya barin asharrul'am sharrin da zai samu kowa da kowa akwai alkhairul'am kama almatar misali ruwan sama abu ne da in ya sauko duk inda ya sauka kowa zai amfana da wannan ubangiji subhanahu wataala yana samar da irin wannan alkhairi amma sharri baya zuwa ya zama ya game duka shi yasa Allah subhanahu wataala yake karfafar annabawa da manzanni yake karfafa su da mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da su masu gaskiya saboda abinda suka zo da shi alkhairi ne gamamme da duk wanda ya shige shi to ya samu alheri amma ubangiji subhanahu wataala ba zai karfafi wani makaryaci da wata mu'jiza da za su sa a ɗauka mai gaskiya ne kowa ya bishi domin aka yi wannan an samu asharul am domin an samu abin da zai bata wa mutane addinin su da duniyar su da lahirar su duka to ubangiji subhanahu wataala ba ya tabbatar da wannan shi yasa za ka ga annabawa Allah ya taimake su ya ba su hujjoji waɗanda suke bayyana gaskiyarsu kuma ya riƙe ya tabbatar da matsayinsu har zuwa tashi alƙiyama amma duk wani wanda ya fito yana da awar annabci wanda yake na ƙarya baya daɗewa Allah yake kwaye masa asiri ya tona masa asiri saboda idan ya bakkana ubangiji ya bashi ƙarfi kuma fito masa da wasu da hanyoyin da zai kafa hujja a fahimta ɗauka shi annabin ne to wani abu sharri ne da in ya tashi zai fantsama ya shiga cikin kowa ya shafi addini ya shafi rayuwa ya shafi duniya da lahira duka shi yasa za ka ga ubangiji subhanahu wataala ya bar wani shugaba azzalimi yana ta shugabanci yana ta mulkinsa ba tare da ubangiji subhanahu wataala ya kawo da shi ba ya bar shi yana ta yin abin da yake saboda kamar yadda suke cewa kuma da malami suke cewa samun wato shekara daya wannan shekara 60 da shugaba azzalimi tafi alkhairi sama da a samu kwana ɗaya ba shugaba a samu shugaba azzalimi shekara 60 yana zaluntar ku yafi akan a samu shi a samu kwana ɗaya ba shugaba kowa ya abin da yake saboda barnar da za a wannan kwana ɗayan sai tafi abin da shi waccan yayin da zalunci shekara 60 a aƙalla samuwarsa a matsayin shugaba zai tsare wasu abubuwan zai yi zalunci zai tsare wasu abubuwan sannan kuma zaluncinsa ba zai zama am ba domin zai zalunce ku ne akan harkar duniya amma abin da ya shafi lahirar ku da abin da ɗinku wasiƙila ma a sanadiyarsa ku gane wasu kurakuran ku wasiƙila kuna da wasu laifuffuka da kuka yi wa Allah har Allah ya kawo muku wannan ku yi ta istighfari kuna tuba wannan istighfarin da tuba da kuke a alkhairi ne me ya jawo har kuka fahimci wannan samun wannan shugaba so kaga ubangiji subhanahu wataala yana iya barinsa ya yi zaluncinsa domin zaluncinsa ba zai zama sharri ne juz'i amma ba zai zama sharru al'amma saboda zai zama muku alkhairi ta wani bangaren domin zai sa ku tsoraci Allah subhanahu wataala ku bi Allah subhanahu wataala ku nemi gafararsa ku tuba daga abubuwan da kuke yi shi yasa malamai suke cewa wannan gafar tana nuna cewa a cikin Allah aikin Allah subhanahu wataala babu tsantsar sharri babu tsantsar sharri kace laisa fi fi'lihi sharri kanka ce laisa min fi'li in kace laisa min fi'li ai laisa min khalqihi wanda ubangiji subhanahu wataala shine yake halittar dukkan ayyukan bayi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ce Imam al-Bukhari yana littafin khalqu af'ali al-ibad kanka duk wani abin da kuke yi Allah yake halittar sa wannan abin da ya halitta ba zai zama sharri tsantsa ba koda kuwa ku a wajen ku zai iya zama sharri ne zaka ce laysa fi fi'lihi shar ba laysa min fi'lihi shar ba akwai wata daba'ar farko ta sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rubuta haka laysa min fi'lihi shar ina jin ko Sheikh Abdullah bin Jibril ne rahimahullah ya masa gyara to kuma ya karba ya gyara kuma ya fadi ga yadda gyaran ya sama a tsohuwar da ba kai yanzu da take da ita mai gyaran ce in ka duba karkashin wannan addu'ar ya kawo gaske ana bika wa ilaika ana bika ni wato da kai nake tsayuwa ai kiyami bika ba in ba kai ba ni ba zan zan kowa ba da kai nake tsayuwa da kai dukkan wani faɗi tashi na da kai ne wato alba'u din ta isti'ana ce taimako da waye duk daga wajen ka ne wa ilaika kuma zuwa gare ka nake saboda kowa kowane bawa tafiya yake a rayuwarsa ta duniya inda kuma ya dosa shine zuwa ga Allah dukkan mu tafiya ce wannan rayuwa gaba ɗaya tafiya ce amma ina muka dosa zuwa ga Allah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisaba inna ilaina iyabahum makoma su zuwa gare mu sannan akan mu hisabin su yake mu za mu kuma tsayar da su bai musu hisabi يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سورة كأن أدم أبنى لديك أرأي وسط الدنيا أتفي بكيبا بأسعي بكيبا يسعى تفي رأيك بقاتر كيك متى بزلي سورة إن ذاك جيشن سيدنا ذاك ما بقاتر بزلنك هكا وان ذي في الدنيا جوا كما أنزوني أنزونا أنشنتكي سباب مرحان كريك لنسا يقوم سا أبنى لديكيبا saboda ka tafiya ce zuwa ga wani yana tafiya ya san ina ya nufa ba fagamni yake ba ya san a cikin a wani hali yake saboda ka yana kyakkyawan tanadi wani kuma yana tafiya amma bai san ina aka dosa ba saboda ka yana ta rudaninsa sai ran da mutuwa ta zo kwatsam ta dauke shi sana ce ina wani ce babu shi tabarakta albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka ko kuma ka tsarkaka ubangiji subhanahu wataala albarkatunsa sun yawaita dukkan wani albarka to daga Allah subhanahu wataala take sannan kuma ubangiji ya daukaka daga barin dukkan wani abin da yake tawaya ne dukkan wani abin da yake nakasa ne duk wani abin da yake aibi ne ubangiji subhanahu wataala ya daukaka ga barin sa sannan ta'alaita har ila ya zai daukaka ta zatin sa ubangiji subhanahu wataala ya daukaka da zatin sa domin ar-rahmanu ala al-arshi istawa ya daidaita bisa al-arshin sa ba'inun min khalqihi ala al-arshi istawa ba'inun min khalqihi baya gauraye da halittun sa sannan ubangiji ya daukaka ta fuskar sunayen sa da sifofin sa da sunayen sa da sifofin sa dukkanin su madaukaka ne babu wani suna kaskantacce a cikin sunayen Allah babu wata sifa kaskantacciya a cikin sifofin Allah subhanahu wataala sannan yana da ulul qahari fa quluhu sifa yana da kuma ulul qahar ulul qahar ubangiji subhanahu wataala ya fi karfin kowa sama da kowa yake wal qahiru fawqa ibadi Allah ya fi karfin kowa sama da bayin sa yake saboda ubangiji yana da wannan astaghfiruka wa atubu ilayka ce ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana neman gafarar Allah kamar yadda yake cewa nakan ya ku mutane ku nemi gafarar ubangijin kuma ku tuba zuwa gare shi domin ni a kullun nakan tuba zuwa ga Allah in nemi gafarar sa sau 70 akan kirga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa astaghfiru astaghfirullah wa atubu ilai ya fada ka sau 100 a zama daya duk da cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa in har akwai ma abinda zai yi na laifi ko yayi an gafarta ne liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan Allah ya maka gafar abinda ya gabata na zunubinka da abinda ya jinkirta ana nufin cewa idan akwai wani abu da annabi yayi ya zan laifi to Allah ya riga ya gafarta shi Allah ya riga ya gafarta shi ba wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ake ka ake neman sa da shi na zunubi to amma kuma duk da haka sai gashi yana neman gafarar Allah yana tuba ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba malamai suka ce ko dai yana yi saboda tawalu'u kaskantar da kansa gaban Allah subhanahu wataala ko kuma yana yi don ya koyar da al'ummarsa su zama su yawan neman gafarar Allah da tuba zuwa gare shi Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo waɗannan maganganu ya ke cewa abin da ya fi dacewa a ce yana yin don duka biyu yana yin tawadu'an lillah sannan wa ta'liman li ummati yana yi don kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wataala gafarar da ya samu daga ubangiji bata sa ya nuna shi wani ne ba ko ya nuna isa a'a ta ƙara masa kaskantar da kai ne gaba ga Allah subhanahu wataala wanda kuma haka dukkan wani mai da'a ta gaske ga Allah subhanahu wataala to da'arsa ƙara masa kaskantar da kai take yi ba sa masa girman kai take yi ba ba sa masa ta'ali ko at-ta'ali don ga nuna cewa shi ne sama shi yafi ba tana ƙara nuna cewa shi tana ƙara masa tawalu tana ƙara masa kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala to haka istighfari da tuba zuwa ga Allah shine gayar dukkan wasu dukkan annabawan Allah game da Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi yake faɗa cewa neman gafarar Allah da tuba zuwa gare shi ce gayatul anbiya duk annabawa abinda suka sa a gaba ke su ce Allah ya gafarta musu ya fi musu idan wannan ita ce gayar annabawa to ina ga waɗanda ba su ba ina ga waɗanda rayuwarsu suke cike da zunubi da laifi da saɓawa Allah da gazawa babu shakka su ya fi dacewa ya zan rayuwarsu ko babbar manufa a rayuwarsu shine neman wannan abubuwa guda biyu gafara Allah da tuba zuwa gare shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana faɗar wannan a farkon sallarsa kuma bayan ya gama sallah yana a cikin sallarsa yana faɗa sannan bayan ya gama sallah ya faɗa yanzu wannan addu'a ce da yake a farkon sallah gashi ya kare ta da astaghfiruka wa atubu ilai sannan in yayi sujjada yakan nemi gafarar Allah cikin rabbi gafirni haka nan a ruku'u ba yakan yi wannan yakan nemi gafarar ubai an ya dago daga sujjada afwan in ya dago daga sujjada yakan ce rabbi gafirni ya nemi gafarar Allah sannan ya gama sallah farkon abin da zai shine astaghfiru shi farkon abin da zai bayan yayi sallama kafin ya fara dukkan wani zikiri sai yayi ce astaghfirullah 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 sau wannan kuma shine umarnin da Allah ya bashi yake kuma dabbakawa tasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi tare da godewa ubangijinka kuma ka nemi gafararsa don haka ya kasance yana yin wannan a duk sanda ya gama sallah wannan shi yake nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana girman neman gafara da tuba zuwa ga Allah zamana a kowane lokaci a cikin wannan muke kuma ibadar mu da muke yi duk yadda muke ganin mun kyautata ibadar mu kada mu rutsu ta kyautata ibadar mu ta hana mu ya gafara Allah Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun sai ce wa bil ashari hum yastaghfirun qalilan min al-layli ma yahjaun baccin su da daddare kadan ne kwarai ma'ana suna ta ibada suna ta sallah amma da zarar asuba ta kawo kai sai kuma su ta neman gafarar Allah ta neman gafarar Allah wannan cika dare da suka yi suna ibada bai sa sun rudu ba sai ga cewa ai sun yi wani abu da ba za su yi tunanin akwai wani kuma wani laifi tare da su har da za su neman gafarar Allah sai ya zamana kuma daga zarar sun gama wannan Allah subhanahu wataala ga mahajjata wanda sun gama tsayuwa a Arfa sun gama Arfa inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya gafarta wa bayinsa kaga an samu gafarar ga wanda Allah ya yi wa tawfiki to amma duk da haka sai fa idza afattum min arafat fadhkurullaha عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم كاغا باين كون كنغرو الله شيء ثم أفيضوا سنم كنغرو من حيث أفاض الناس دقا إن دمتا نسكي كنغرو وهو أفيضوا فهو دقا أرفع سيتشكني مكما غفر الله كاغا أنغم أيكين هجي لوك تند الهجي يكي سالا Allah ya gafarta masa sai Allah ya ce ka nemi gafarar Allah a daidai wannan lokaci ne zan nuna maka cewa wannan ita ce gaya shine karshen abin da bawa yake so ya samu a gurin ubangijinsa yace wa kana idza raka yaqulu fi ruku'i ya kuma kasance idan yayi ruku'u yana fada a cikin ruku'insa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu yana cewa Allahumma laka raka'tu ya ubangiji gare ka kawai nake nayi ruku'u wa bika amantu da kai kadai nayi imani wa laka aslamtu gare ka kadai na mika wuya khasha'a laka sam'i wa basari jina da gani na ya kaskanta gare ka wa mukhi wa azmi wa asabi da bargo na da kashi na da jijiyata duka sun kaskanta gare ka wannan shine abinda in yayi ruku'u yake fada yana nuna wato kadaita ubangiji subhanahu wataala cikin ibadarsa da yake yi wannan ruku'u yana yin sa ne gare shi kadai ba ga wani ba sannan kuma da shi kadai yayi imani kuma ga shi kadai ya mika wuya wanda yana nuna maka akwai al-iman akwai al-islam kowanne yakan samu cin gashin kansa a ma'ana idan sun haɗu idan sun rabu kowanne sai ya kunshi dan uwansa shi da idan tafaka iftaraka wa idan tafaka tafaka in aka hada kalmar al-iman da al-islam a guri guda to kowanne yana daukar ma'anarsa al-islam sai dauki al-a'malu zahira ayyuka na zahiri da ake gani tare da dan adam ayyukan da yake na bautar Allah a zahiri irin su sallah irin su azumi irin su sadaka wala duk su ne za su ɗauki ba a dar al-islam sannan ya ce iman kuma ana nufin al-amalul batin ayyuka da suke zuciya irin su imani da Allah subhanahu wa ta'ala wato mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da imani da abin da ya wajabta maka kai imani da su imani da kadaitakar Allah da mala'iku da annabawa da dittafai da ranar lahira da sauran abubuwa da ake bukatar imani da su sannan armalul qulub ayyuka na zuciya irin su tawakkali irin su tsoro irin su fata irin su soyayya duk sun shiga cikin kalmar abin na imani saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan kalmomi biyu dan ya nuna ayyukansa na batini da ayyukansa na zahiri duka ya tsantsanta su ga Allah subhanahu wataala shi kadai fasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi yace da jina da ganina da bargona da kashina da jijiyata duka sun kaskanta gare ka anan ba wai yana nufin iya waɗannan ne suka kaskanta gaba ga ubangijinsa ba yana nufin duka gabobinsa sai dai an faɗi waɗannan saboda girman tasirinsu a jikin ɗan adam amma ana nufin duka jikin ɗan adam yana nufin zatuhu shakhsuhu ambaton wannan dan ishara ne zuwa ga mafi muhimmancin abin da yake jikinsa da ganinsa da jinsa da bargonsa da kashinsa da jijiyarsa waɗannan suke rike da shi to idan waɗannan waɗanda gabobi ne manya-manya masu manyan muhimmanci a jiki sun kaskanta gaba ga ubangiji to sauran gabobi duk sun kaskanta haka ba sai ya ce da farce na da gashi na akwai ruwayoyin da washari da tsoro kuma ko bai faɗa ba tunda har ya faɗi waɗannan ya gaba faɗar duka komai dan sun wakilci sauran gabobi na jikinsa waɗanda ba su kai wannan muhimmanci ba saboda haka anan ambatan su ishara ce zuwa ga ambatan dukan jiki yana so ci gaba ɗayansa ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙasƙantar da kai gare shi wannan yana faɗarsa a ruku'u wa idha rafa ra'sahu min ar-ruku' in ya dago kuma kansa daga ruku'u yakan ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لكن سمع الله لمن حمده ألا يا أنسى موان دي يقولي مسا سمع السبع سمع أنا بمعنى أجابة بمعنى أجابة بغير نفن جي بغير نفن أنسى وا ألا يا أنسى وا وان دي يقولي مسا يبيشي rabbana wa lakal hamd ya ubangiji godiya a kirari sun tabbata gare ka mil as-samawati cikin sammai wa mil al-ardi da kuma cikin ƙasa wa mil ma bainahuma da kuma cikin abin da ke tsakanin su wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du da kuma cikin abin da ka ga dama bayan waɗannan anan bawa yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya cancanci yabo ya cancanci kirari ya cancanci godiya cikin sammai duka da cikin kasai da cikin abin da yake tsakanin su da ma cikin wani abin da ma bai halitta ba da zai halitta to cikin wannan abin an gane anan yana bayanin cancantar ubangiji ne ga wannan yabo da godiya ba wai yayi wannan adadin bane kamar yadda mun yi bayani a baya kace subhanallahi adada khalqihi ba kai tasbihi bane adadin kana bayanin cewa ubangiji ya cancanci wannan shi yasa aka ce kai tasbihi 10 ko aka ce kai 20 ko 25 ko 30 ai ba za ka ce subhanallahi sau 30 ka gama ba dole sai ka ce subhanallahi subhanallahi sai ka kirga wannan 30 ko 33 ba za ka faɗi adada ka ce subhanallahi adada 33 ka ce ai na gama so abinda ake nufi ubangiji ya cancanci da mutum zai iya yin wannan zai iya godiya da tasbihi da waye cikin sama da cikin ƙasa da cikin abin da ke tsakanin su da cikin wani abin da babu a halicce shi ba nan gaba wataƙila Allah ya halicce shi to da ya yi wa Allah da Allah ya cancanci wannan abu abin da ake nufi kenan an fahimta yani Allah ya yastahiqu hadha ba wai ana nufin da ka faɗi wannan ba shi kenan ka yi tasbihi adadin wannan abu in haka ne ba wahala sai kowa ya ta fada shikenan a ce yayi tasbihi duk wannan tasbihi ya ce ai kai kaza sau 100 kawai sai ka fada ka ce adadin 100 kawai shikenan muna yara mun je sallar juma'a lokaci sai ni a ce mana ya da ibu 129 to mu sai mu gaba mu yi 10 kana fara uku hudu sai ka ji an kuma ce wani abu to sai muka fara tunanin cewa to ba ashe ba wai 129 za a kai ba kawai cewa kai ma za ka yi ya da ibu 129 haka muka bayyanta saboda mun ga lokacin da za a ba mu bai isa mu yi 100 to ko dan yatsan hannu dai bamu gama ba sai mu ji kuma ya faɗi wani abu kul huwallahu bakwai da mun fara kul huwallahu sai mu ji ya faɗi wani abu sai muka fara tunanin kawai a shi adadin za ka faɗa to ba haka ba ai ya kamata 129 a ɗan ɗau lokaci haka akalla ba mu minti 5 kana ya ladibi sai cewa wannan bai da asali وملء ما شئت من شيء بعد da cikin abin da kaga dama bayan su wato ko dai ana nufin cikin wani samamman abu cikin wani abu samamman sa bayan samai bayan kasai bayan abin da yake tsakanin su Allah ya samar da wani samamman abu to Ubangiji kuma ya cika shi ko dai ana nufin wannan me zaka nuna musu kai abarin ka ba ko kuma ana nufin bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma shi'ta min shay'in ba'd ana nufin cikin samai da ƙasa da abinda ke tsakanin su da abinda nan gaba ma za a samu na cikin waɗannan samai da ƙasa din an gane ko dai ana nufin wata halittar daban ko kuma ana nufin su cikin su da kuma cikin su nan gaba ma nan wato zamani na gaba ma banda yanzu ibn al-qayyim a cikin al-kafiyatu shafiya muniyarsa yana cewa lakal mahamidu kulluha hamdan kama yurdika la yafna madal azmani mil as-samawati al-ula والارض والموجود بعد yace wa muntaha al-akwani yace godiya da yabo da kirari daban-daban sun tabbata gare ka kamar yadda zai yarda da kai la yafna madal azman wanda ba zai kare ba har abada sai yace mil as-samawati al-ula wato cikin samai madaukaka wal ardi cikin kasa wal mawjudi ba'du da ma abinda za a samar nan gaba wa muntaha al-akwani da ma karshen halittu duka abinda duk za a halitta ya zan an yi ka cancanci ya go cikin waɗannan abubuwa sannan yace wa idza sajada yaqulu fi sujudihi allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara tabaraka allah ahsanul khaliqin وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت زام طيعنا إن شاء الله كراتونا قباء زام الشرح سورا أبن دي رجي نوى النهديسي كنا مكفى قال لي لي وبنجي قوم نادى نفسي الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته